daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 25, 31, 41, da kuma 60. Za kuma iya kama mu a tashar biyu Africa akan mita 102.5 da ke Yamai. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma Niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka, a koda yaushe muna nan a shafukanmu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare, Mahmud Lalo ne tare da Ladan Ibrahim Ayawa. Muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 3:30 kenan a nan Washington. A cikin shirin namu na yanzu muna tafa da shirin tsintsiya madaurin ki daya wanda Jummai Ali za ta gabatar, inda za ku ji cigaban hira kan wani taron zaman lafiya da aka shirya a kwanakin baya a yankin Gembu da ya yi fama da rikicin manoma da makiyaya a jihar Taraba. Sannan Ibrahim Kalma Sigirba zai shigo da shirinsa na jawabai daga dattawa, inda wannan karan shirin ya samu bakuncin Sheikh Ishaq Yunus da kuma Reverend Rabo na Kanti. Baya ga haka muna tafa da labaran wasanni, amma ku duka sai kun sha labaran duniya.
Masauri, assalamu alaikum. Yanzu haka dai shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron na jamhuriyar Niger domin ya gana da sojojin kasar da ke yaki da yan ta'adda a kasar. Takwaran aikin nasa na jamhuriyar Niger ne Muhammadu Isu ya masa maraba da zuwa babban birnin kasar, wato Niamey. Yau ne dai shugabannin biyu za su gana domin tattaunawa akan sojojin Afirka da ke taka muhimmiyar rawa a yaki da yan ta'adda. Macron ya ce ba za su bar 'yan ta'adda a yankin kasashen yankin Sahel da na Sahara su ci gaba da tasiri ba. Kasar Faransa, wadda ta yi wa jamhuriyar Nijar mulkin mallaka, yanzu haka tana dubban tsoffin sojoji da ke kasar ta Nijar. Haka kuma Nijar din ce ta fi kowace kasa yawan sojojin Faransa a masu aikin samar da zaman lafiya. Faransa na da dubban sojoji a wani babban sansanonin sojoji na wurin da shugaba Macron ya halarci ziyarar cin abinci. Sai dai ba sojojin Nijar kaɗai ba suka halarci wannan ziyarar liyafar cin abinci ba, a hamma da sojojin Amurka, Canada da Jamus. Sojojin da ke ɗauke da makamai na ƙasar Sudan ta Kudu da ma waɗanda ba su ɗauke da shi sun sa hannu a wata yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a ranar Alhamis ɗin da ta gabata. Ɓangarorin biyu suka ce sun yi imanin cewa wannan karan suna da yaƙinin zaman lafiya zai dawo cikin ƙasarsu, ko duko da kin gwamnati da ta yi na sake zama a sulhu da ita bayan yarjejeniyar watan Agustan shekarar 2015 da bai nasara ba. Martin Elia Lomuro, wanda shi ne shugaban tawagar gwamnatin Sudan ta Kudu a wannan tattaunawar da Kamala Addis Ababa, ya ce duk da yake an samu hawara mai zafin gaske lokacin wannan tattaunawar tsakanin masu ruwa da tsaki a harkokin wanzar da zaman lafiya a ƙasar, duk da haka an dumfari hanyar sulhu. Ya ce salin da aka fara wannan batu an fara shi ne cikin mawuyacin yanayi a majalisar ministoci, amma aka yi nasarar tsallake wannan yanayin. Hawa kuma aka gaza samun matsaya a kan batun sayan makamai, amma daga bisani aka cimma matsaya, don haka yana ganin an dumfari hanyar cimma nasara. Ministan harkokin wajen Sudan ta Kudu Deng Alo shi ne ya sa hannu a madadin hursunonin kungiyar SPLM da ke tsare a matsayin hursunonin siyasa. Ya ce yarjejeniyar wani mataki ne na kaiwa ga nasara. Ministan ya ce abin da yake wa murna shi ne babban abu a kundin da aka sawa hannu a yarjejeniyar shi ne dakatar da kai wa juna hari lokacin da ake wannan tattaunawar, domin wannan ya kara wa mutanen kasar ta Sudan ta Kudu kwarin gwiwa. Ya ce babban abin farin cikin har ila yau shi ne yadda tsoffin waɗanda aka tsare sun sa hannu a wannan yarjejeniyar na watan Agustan shekarar 2015 aka ba su mukamin minista da kujeru a cikin majalisar dokokin kasar a gwamnatin haɗin kan ƙasa wadda ki ke shugabanta. Sai dai mai magana da Yawon National Salvation Front Yem Matthew ya ce shi kam baya da ƙwarin gwiwa a wannan yarjejeniya, domin a rubuce yana da kyau ƙwarai da gaske, amma aiwatar da shi kila yana iya zamewa babban matsala. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Ukraine ya yi wa Amurka godiya na taimakon da ta yi mata da ƙarin makamai, abinda jami'an diplomasiyyar ƙasar ta Rasha suka ce wannan ba abinda zai kawo sai ƙarin kashe-kashe. A cikin hushi da Rasha ta mayar da martani, kwana daya bayan da Amurka ta bayyana cewa za ta bayar wa kasar Ukraine taimakon makamai domin ganin ta taimaka wa kasar ta Ukraine ta yakin awarin dake da goyen bayan Russia dake gabashin kasar. Mukaddashin ministan harkokin wajen kasar ta Russia Sage Rockbok yace ba shakka ya fito a fili cewa Amurka ce ke ƙara tura kasar Ukraine cikin wani sabon tashin hankali. Ita ko kasar ta Ukraine ta ce ta yi wa shugaba Trump godiya ne na ci gaba da nuna cewa shi shugaba ne na kwarai, tana cewa ai makaman ba na tsuwa kana fada bane. Shugaba Petro Poroshenko a cikin shafin sa na Facebook yace makaman Amurka a hannun sojojin kasar Ukraine ba na neman magana bane illa kare kai da barazanar abokan gaba tare da kare sojojin kasar da har ma da fararen hula. Haka kuma wannan wata rigakafi ce ga kwayar cutar barazana ga kasar. Ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta faɗa jiya Juma'a cikin wata sanarwa cewa baiwa Ukraine taimakon makami zai taimaki ƙasar kwarai da gaske ga bunƙasa tsaronta, musamman ma na ganin ƙasar ta samar da tsaro mai ƙarfin gaske da zai sa ta kare kanta da kuma ɗaucinta. Ta ce wannan taimakon gaba ɗayansa na kariya ce.
Ladan Ibrahim a yau kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. To yanzu ba tare da ɓata lokaci ba, ga Jummai Ali da shirin tsintsiya.
Tsintsiya
madaurinki daya.
Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Za mu ci gaba da gabatar muku da zantawa da wakilin sashen Hausa Nasiru Alhikayayi da shugabannin al'umma wajen taron da wata kungiya mai zaman kanta da ake kira Peace and Corrupt Free Society ta shirya da zumar ganin an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali mai dorewa tsakanin al'umma. Kungiyar ta shirya wannan taron ne biyo bayan hargitsin da aka samu tsakanin manoma da makiyaya a ƙaramin hukumar Sardauna Arewa maso gabashin Najeriya. To san barka, an samu zaman lafiya. Wakilin sashen Hausa Nasiru Alhikaya ya ci gaba da zantawa da
Marafa Bashir Abba, waziri Mambila. Ni dan guroje ne daga Sardauna local government a Mambila Plateau.
Waziri, za a ga cewa an dai samu zaman lafiya, amma wato wani abu da yake faruwa, akwai korafi da mutane suka kawo cewa waɗanda suka yi laifi kusan ba a hukunta su ba, ko kuma ba ga an kama kowa ba. Shin me za ka ce akan wannan? A manta da maganganun ne a ci gaba da gaya mutane su yafe ne gaba ɗaya, ko lalle hanyar magance wannan abin shi ne a kama waɗanda suka aikata laifi?
Idan mutum ya yi laifi kuma aka bar shi ya tafi haka, ai dole wani ma zai yi gobe. Amma idan mutum ya yi laifi ya san cewa akwai gwamnati kuma akwai hukunci da za a mishi, ai ba zai yi ba, kuma an hukuncin nan wani ma ba zai sake yi ba. To dole ne hukunci, dole a yi shi, kuma ya kamata a yi shi. Idan aka yi shi kuma za a fi samun zaman lafiya.
Waziri, watakila wannan kai kanka za ka na mamakin yadda wannan abu ke faruwa, don abinda na ji kamar ɗazu kana cewa ba wai fada ake tsakanin wasu mutane da wasu mutane ba, na samun kowa wasu jama'a ne kawai su je su kai hari haka kawai, ba hawa ba san hawa ba san sauka ba.
To haka aka yi, kaman aka wayi gari haka sai ka ga fada ya fita, ba ka san ma ta ina ne aka fara shi ba, baka bata da mutum ba, ba abin da ya hada ku, sai ka ji kawai an fara fada. To dole gwamnati ta yi bincike sosai ta tabbatar menene yake kawo wannan rashin jituwa, kuma yi maganinsa. Shi ne kawai zai sa mutane su zanna lafiya. Maganin abun nan dole ne a hukunta wanda suka yi laifi, duk wanda ya laifi a hukunta shi. Yan haka dole za a samu zaman lafiya.
A ƙarshe a wannan bangare na hirar nan, banda asarar rayuka da aka yi, an yi asarar shanu masu yawa. Akwai wani bafulatani nan gimbu da ya ce min amma kashe shanunsa guda 250. Watakila akwai labarin irin waɗannan da yawa. Su ma mutane sun ce lalle sai in ba an ba da diyar waɗannan shanun ba, ba za a samu zaman lafiya mai wanzuwa ba.
To dama idan aka rasa rai kam sai ayi haƙuri. Haka Allah ya kawo shi, amma idan akwai rasa dukiya, gwamnati ya kamata ta yi wani abokai. Ya kamata a biya akwai wanda suka yi asaran gidajensu, akwai wanda suka yi asaran dabbobi da wayansu sauran kayayyaki. Ya kamata gwamnati ta biya diya. Wannan zai yi kyau yayin haka.
Marafa Bashir Abba kenan. To haka kuma Nasiru Alhikaya ya ci gaba da tattaunawa da
Injiniya Zakari Ahmad Project. Yau gadi wannan kungiyar taka mai muhimmanci a Najeriya ta iso har garinka na haihuwa, wato nan karamar hukumar Sardauna inda ake taro na musamman. Ka yi jawabi kuma cikin jawabinka ka nuna muhimmancin mutunta sarakuna. Wani karin haske za ka yi a takaice?
To karin hasken da zan yi, ka san wato duk abin da zai tada hankali har a rasa rayuka a wuri kuma inda ake da shugabanci, shugabanci kuma irin na sarakuna, wanda yake inda kaman a ce sarakunan nan suna nan kaman yadda suke da mu, mun tashi muna yara, idan kaga dogari ya gitta kofar gidan kuma hankalinka tashi zai, saboda ka san cewa hukuma ce sarki ne. To amma sai gashi mun zo mun samu kanmu cikin wani irin siyasa, inda 'yan siyasa suka maida sarakuna suka zama abin tausayi. Sarki ya zama basarake ba zai iya cewa a bari ba, ko ayi ba. Basarake ya zama abin tausayi a Najeriya. Sannan kuma gwamnati ba ta da wata hanya da za ta iya sadarwa tsakaninta da talaka kaman sarakuna. Sarakuna su ne, idan gwamnati ta ce ga abin da take bukata, sarakuna su ne za su sa talakawa su karbi wannan abin, idan abin amfani ne a gare su kuma su aiwatar da shi. Gwamnati za ta samu sauki wajen samun yadda abubuwar duk wani abin da ya shafi tsari na gwamnati zai samu tafiya ba tare da wani matsala ba, saboda idan abin da yake da amfani ga jama'a ne, sarakunan nan su suke tara jama'a, su tara masu unguwanni, su tara su hakimai da su ardo da su sauransu, su ce musu to ga abin da fa gwamnati take son ta yi. Don haka muna so ku yada ya shiga jama'an mu, su san cewa ga abin da gwamnati ke son ta yi, kuma kowa ya bada haɗin kai. To amma yau an rasa wannan, mutane suna zaune karazube. Idan wani fitina ya tashi a wuri, ko da sarki ya aika ya ce a bari, ba wanda zai saurara, saboda 'yan siyasa sun maida sarakuna sun zama abin banza, ba su da ma wani mutunci a idon talakawa. Wannan ba daidai bane. Wannan shine ɗaya daga cikin abin da ya sa wannan tashin-tashinan da ake fama da shi a ƙasar nan take yaduwa a kullum kaman wani annoba, domin babu wani wanda zai iya kawo mutane. Yanzu misali muna nan muka ga wani dan iska da ake ce ma Kano ya fito a yankin Inyamiran nan, ya kusa haddasa yaki a ƙasar nan. Mutane suna zaune babu wani mutumin da zai tashi ya ce mishi kai wannan wani irin lamari ne haka, ba wani wanda zai ce mishi ka bar wannan abin da kake yi, saboda darajar sarakuna ya riga ya zube. Amma inda da ne wannan Kano ya isa yayi abin da yayi, ba don Allah ya kiyaye ba, yaron nan da ya haddasa yaki a ƙasar nan. Saboda haka ina kira gwamnati ta sani akan cewa 'yan siyasa sun zo mana da matsala a ƙasar nan. Idan har gwamnati tana so ta samu sukuni yadda za ta tafiyar da mulki cikin kwanciyar hankali, dole sai an dawo da darajar sarakuna. Dole sarakunan nan su zama suna faɗi a ji. Dole shugaban ƙasa ya ɗauki mataki yadda za a dawo da martaban shugabancin sarakuna a Najeriya. Idan ba an yi wannan ba, wannan tashin-tashinan da muke gani, wallahi abin da ya faru a nan Sardauna local government nan Mambila Plateau, kasa ta ce inda Allah ya yi ni kenan. ba wani abu ya kawo wannan ba sai rashin shugabanci. Saboda sarakunan nan yanzu kaga wannan taron da muka yi banda sarakuna guda biyu da Lamidon Adamawa ya tura daga jihar Adamawa suka zo suka wakilce shi anan. Dukkan sarakunan Taraba gaba daya babu wanda mu bashi takardar gayyata ba. Ina suke anan? Kaga dai da talakawan nasu muke yi. Kaga ba wanda yazo. Ban sani ba amma baya rasa masaba da cewa kila ko gwamnati ce ta hana su zuwa. Domin babu yadda za a yi a taro irin wannan a ce sarakuna fiye da 15 da muka gayyata babu ko daya a cikin su da yazo. Kaga kenan gwamna da zai ci zabe yayi shekara 4 yana mulki da basarake da zai zauna kan mulkinsa na shekara 30 40 50 60 yana mulki wannan gwamnan ya gama ya tafi wani ya zo ya gama ya tafi sai ya zamana shi wannan da zai zo yayi shekara 4 yafi shi basarake da yake akan mulkin sarauta da ya gada daraja har ya kai ga in ma zai fita daga gidansa ya je makwabta sai ya nemi izini a wajen gwamna. Ina ganin wannan irin tarbiyan gaskiya mun riga mun zubar da irin al'adanmu. Wannan ba al'adan Arewa ba, ba al'adan Najeriya ba. An ɗauko wani abin da zai zo ya haddasa fitina kuma muna ganin fitina. Saboda haka ana kira da gwamnati, lalle ya kamata gwamnati ta dawo da martaban sarakuna.
Abin da ya sauka kenan a yau, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A tuna fa sai da fahimtar juna da zaman lafiya ƙasa za ta ci gaba.
Kamaralla yanzu agogo anan na cewa karfe 4 na yamma ne sura minti kusan 13. Yanzu kuma ga Ibrahim Kalmasi garba da jawabai daga dattawa.
Assalamu alaikum masu saurare, barkanku da saki saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba sharar fagen, ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Gwamnatin Najeriya na ci gaba da bada tabbacin dogayen layukan fetur za su bace don tura tankunan mai gabanin bukin Kirsimeti. Kungiyar ƴan Shia ta Ibrahim El-Zazzaki ta ce sojoji sun yi awon gaba da membobinta biyu a Gwaram da zargin suna tara makamai don rama arangama da sojojin a 2015.
Hukuma kakkila na idin durobe remobe kanyin waddata ya gare fitina.
Kungiyar Fulani makiyaya karkashin Usman ke zanga-zangar lumana don neman kawo ma'aikatar kula da kiwo. Shugaban kwamitin amintattun PDP Walid Jibrin ya yi watsi da waɗanda suka kafa ɓangaren jam'iyyar da sunan Fresh PDP da rashin amincewa da zaɓar Uche Secondus.
Ba su iya sa a soke wannan zaɓe wanda aka yi.
Alhaji Umar Mutallab ya ce Najeriya ka iya rayuwa ko ba dogaro da fetur yayin inganta tashoshin teku na tudu.
Maimakon a yi amfani da wata tasha kamar daga ƙasar Togo, Benin ko wata ƙasa saboda rikin kan hanya da sauransu.
Ana ta yi bin rayuwar marigayi tsohon sakataren gwamnatin Najeriya Gidado Idris wanda ya rasu makon jiya a shekaru 82. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka yanzu kan bari mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma ƴan arewacin Najeriya jawaban su ne Sheikh Ishaq Yunus Almadani daga Kaduna da Rabaran Rabana Kanti daga Kano. Ga Sheikh Almadani.
To bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Ishaq Yunus Muhammad daga nan Kaduna. Abinda nake so in faɗa dangane da ƴan uwana mazauna arewacin Najeriya, musulmi da Krista baki ɗaya, watan abinda ya kamata mu gane shine babu mutumin da ke zaune face yana buƙatar cin nasara. Ba mutumin da ke neman cin nasara face ci gaba daga inda yake zuwa wani bagire wanda ya wuce nashin. Sannan bayan haka wannan baya samuwa a lokaci guda. Dabi'a ta duniya da kuma sunna ta Allah a bayan ƙasa, komai a hankali yake zuwa. Saboda haka yunƙuri a lokaci guda ka ce kana buƙatar sai kaza ya faru, ba a taɓa samun wannan ba a duniya balantana a samu a yanzu. Allahumma sai ta hanyar annabawa, ita ko sai idan mu'jiza ce. Amma dabi'a ta sunnar Allah akan yi shuka ne, sannan a yi ruwa, a yi fari, a yi maimai, sannan kuma a dawo a girbe, a shanya ya bushe, sannan ya amfana ga al'umma a ɗiba a je a ci a gida. So daga ƴan uwana bayin Allah, nasara ta Allah ce tana hannunsa, kuma yana kawo ta ne a lokacin da yake so, sannan a lokacin da ta dace, sannan a lokacin da al'umma suke cikin tsananin bukatar ta. So da ka ƴan uwana baki daya, abin da ke zama wajibi akan mu shine mu hada kai mu nemi wannan nasara. Abin da Allah ya yi mana alƙawari akai shine za mu samu wannan nasara, amma idan mu bagiranta sharuɗan samun nasara ko kuma wajibin samun nasara Allah ne ke faɗi a cikin Alƙur'ani mai girma, yace wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, tabbas ne a kaina kanmu inji Ubangiji mu taimaka masu imani a duniya. Wannan taimakon ba na jiya ba, ba shekarun jiya ba, har gobe hajibi duk al'umma suka tsaya maga Ubangijin su Allah na ba su taimako. Banda wannan samun taimako, abu na gaba shine watan gina ƙasa ko raya ta ko samun cin nasara a cikin ta. Ba yana dogaro bane kadai akan shugabanni, dukkan wanda Allah ya bashi wata hikima, wani irin dabara ko wata irin dukiya, to Ubangiji yana buƙatar wannan kayan don ayi aiki da su wajen yada wannan al'umma. Saboda haka zaka samu a zamanin Manzo sallallahu alaihi wasallama akwai mutumin da ke zuwa yace mazon Allah bani da abin da zan yi, yace wannan mayafin naka fa iya ci, to a saida shi, sai a saida shi, sai a bashi kayan a ce yaje ya nemo aiki. Sannan ƴan kasuwa na wancan bagiran na wancan zamanin sukan ba da jari ga ƙananan ƴan kasuwa, wannan ba cikin gwamnati ake yin shi ba, a gefe daya. Shi yasa har Bukhari ya yi babi babba, babin alaka tsakanin manyan ƴan kasuwa da ƙanana. Sannan banda wannan haka tsakanin manoma, mai karamar gona da mai babbar gona, idan mai karamar gona aka noma aka samu fari ya cinye tashi, sai masu manya su taimaka mai da iri, su taimaka mai da abin da zai iya rayuwa da shi a wannan shekara. Baɗi idan an sake ruwan sama ya ƙara noma domin a wanye lafiya. Haka iyaye mu so koya mana, haka dangi mu so koya mana, haka kanin mu so koya mana a dare daban-daban. Musamman ma dai arewacin Najeriya, za ka ga mutum idan ya noma ta bushe, sai a huda kofa ta bayan gidansa don kada matarsa ma ta sani, a daga rumbunsa sai an cika da hatsi, don idan mace ta gane baka da shi tana iya rena ka, to ba za ma a barin ma ta sani ba, sai an cika rumbunka tukunna abinci, sai ta ga kawai ta ce a miko, sai a miko mata. Duk wannan waɗansu irin kaya ne wanda da za mu yi aiki da su mu samu taimakon juna akan haka, da musulmai da waɗanda ba musulmai ba, babu shakka da kyakkyawan tsammani ga Ubangiji na za mu samu zaman lafiya, za mu samu ci gaba, za mu samu dagewa, za mu samu gogoriyo da kasashen da ake tsammanin sun waye ko sun ci gaba. Dan nake so in dakata zuwa dan wani lokaci nan gaba, idan Allah ta'ala ya ƙara bani ikon dawowa, da fatan Allah ta'ala ya albarkaci wannan gidan rediyo mai albarka, kuma ya sanya mu waɗannan masu aiki istikama, ya kuma sanya mu komo su gidan aljanna. Allah ta'ala nake roƙo ya taimake mu, ya sanya mu a gidan aljanna baki ɗaya, ya gafarta mu iyayenmu da malamanmu da ƴan uwanmu da suke mana hidima wajen dora mu akan titin zama mutane a duniya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Shi ma rabaran Rabo na Kanti ya ce,
assalamu alaikum Kirista da musulmi, ni ne Rabo na Kanti Ekwacor Gani number 1. Muna kira ga dukkan dattawan arewa don Allah a yi huduka domin zaman lafiya. Ga arzikin ƙasarmu na faduwa, don Allah a gargaɗa da jama'a, mu fastoci mu ci gaba da wa'azi na zaman lafiya, limamai ku ci gaba da wa'azi domin zaman lafiya, dukkanmu kasuwanmu ɗaya, gonakanmu ɗaya, dattawan arewa ku tashi tsaye a yi huduba domin zaman lafiya. Magana Allah ta gaya mana Isa Almasihu ce, salama ta nake ba ku, salama ta nake bar muku, ba irin ta duniya ba. Yohana sura 17 aya 27. Don haka muna roƙonku a ci gaba da gargaɗa da jama'a a zaman lafiya. Ko tafiya mutum zai yana tafar gaba, ko yana gidansa yana tafar gaba da tawan arewa, ku sani nauyin haƙƙin jama'a yana wuyanku. Mu fastoci da rabori dole ne mu gargaɗa da mutane su zaman lafiya, domin Allah ya ba mu amana jagoranci. Haka nan limamai ma, Allah ya ba ku amana jagoranci, ku riƙa wa'azi na zaman lafiya, ku riƙa wa'azi wanda zai kawo jama'a kwanciyar hankali, ba wa'azi na zage-zage ba, ba wa'azi na tada hankali ba. Muna jan hankali da ƙungiyoyi na addinai su gabatar da zaman lafiya, ba firgita mutane akan tayin hankali shi ne shugabanmu ba. Limamai da yawa suna karantar da ai zaman lafiya, mun san su, muna taro da su domin zaman lafiya tsakanin Kirista da musulmi. Bai kamata ana kashe-kashe ba, bai kamata ba, bai dace ba. Muna roƙon gwamnatin ƙasarmu kuma ta sauƙaƙa kowa ya ji daɗin rayuwa, don Allah, don Allah, a mori kuɗin ƙasar nan domin talakawa su ji daɗi, takin zamani a yi noma da sauran abubuwa na jin daɗin rayuwa. Don Allah muna roƙon ƴan arewa, ƙasar nan Najeriya gaba ɗaya tana daraja,
ga ma'adane ga arzikin kasa don Allah muna roƙonku da mu rabori na addinin kiristanci da limamai da sarakunan gargajiya amana sai Allah ya dora mana na rukun jama'a mu yi aminci duka mai tsarki ya ce mutum mai aminci yana kare jama'a mara aminci kuma yana kore jama'a Allah ya aje mu kabilu daban-daban haka kuma yake so saboda haka abinda Allah ya shirya kada mutum ya gaba da shi ubangiji Allah ya sa kasar mu ta dore ubangiji ya sa mana albarka amin summa amin nagode
kuna muka kammala shirinmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana
tuma da Allah yanzu kuma sai labaran wasanni
wasanni a takaice
Ƙungiyar ƙwallon kafar Barcelona ta lallasa babbar abokiyar adawar ta Real Madrid a fafatawa mai zafin gaske da ake yi wa lakabin El Clasico ta gasar La Liga ta kasar Spain. Luis Suarez da Lionel Messi da kuma Vidal su ne suka zura ƙwallayen da suka baiwa Barcelona nasara da ci uku da nema, wanda kuma ya ƙara tazarar maki tsakanin Barcelona da ke saman tebur da mai binta Atletico Madrid zuwa maki tara. Wannan ne karon farko da Barcelona take samun nasara a wasanni uku a jere da ta buga a filin wasan Real Madrid na Bernabeu, yayin da sakamakon wasan na yau ya bar Madrid din a matakin ta hudu a tebur tare da tazarar maki 14 tsakaninta da Barcelona. A halin da ake ciki kuma mai horar da ƴan wasan Real Madrid Zinedine Zidane ya ce san baya nadamar kashin da kungiyar ta sha a cikin gidanta daga Barcelona kuma ba zai sauya ba. Duk da yake dai Zidane ya karbi alhakin kashin da suka sha, to amma kuma ya bayyana yakinin cewa kungiyar za ta dawo da karfinta bayan hutun mako guda da za a tafi, inda yake ganin za ta ci gaba da fafatawa a takarar lashe gasar ta La Liga ta bana. Zidane ya lashe gasar zakarun Turai har sau biyu da Real Madrid, wanda ya sa kungiyar ta kasance ta farko da ta taba lashe gasar sau biyu a jere, haka kuma ya lashe gasar La Liga ta bana duk a cikin kasa da shekaru biyu da yayi yana jagorancin kungiyar. A Ingila kuma kungiyar Manchester City ta kara tsawaita nasarorinta a wasanni ya zuwa wasanni 17 a jere, bayan da a yau ta lallasa Bournemouth da ci 4 da nema a wasan gasar Premier. Wannan nasarar ta kara tazarar maki tsakanin City din da ke saman tebur da mai binta Manchester United zuwa maki 14 akalla kafin sakamakon wasan da United din take fafatawa yanzu haka da Leicester City. To sai dai Bournemouth wacce bata yi nasara ba a wasanninta 7 da suka gabata na gasar, a yanzu ta fada rukunin kungiyoyi uku na kasan teburin gasar. Kungiyar Sevilla ta kasar Spain ta sallame mai horar da ƴan wasanta Eduardo Berizzo sakamakon koma baya da kungiyar ke fuskanta a wasanni. Kurar kocin ta biyo ne mako daya bayan dawowarsa aiki sakamakon aikin tiyata da aka yi masa na maganin cutar kansa. Rahotanni sun bayyana cewa ana hasashen mai gurbinsa da daya daga cikin tsohon kocin Malaga Javi Garcia da tsohon kocin Barcelona Luis Enrique. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Tuma da yanzu kuma sai labarai a takaice.
Yanzu haka dai shugaban Faransa Emmanuel Macron yana jamhuriyar Niger domin ganawa da sojojin kasarsa da ke yaki da yan ta'adda a kasar ta Niger. Takwaran aikin sa na jamhuriyar Niger din ne Muhammadu Isuhu ya yi masa maraba a babban birnin kasar ta Niger wato Niamey. Yau dai ne shugabannin biyu za su gana su tattauna akan sojojin Afirka da ke aikin muhimmiyar rawa a yaki da yan ta'adda a kasar. Sojojin da ke dauke da makamai na kasar Sudan ta Kudu da ma waɗanda ba su dauke da shi sun sa hannu a wata yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a ranar Alhamis ɗinnan ta gabata. Bangarorin biyu suka ce sun yi imanin cewa wannan karan suna da yakinin za a samu zaman lafiya ya dawo cikin kasar duko da kin da gwamnati yi na sake a zauna da ita a yarjejeniyar bayan yarjejeniyar watan Agustan shekarar 2015.
Masu sauraro, wannan shine shirinmu na hudu na kuma karshe a jerin shirye-shiryenmu na yau baki daya. Amma idan Allah ya kai mu gobe da safe za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato biyar kenan na safe agogon Ghana. Kada manta idan ana son a sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, za a iya garzewa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Bar mu amfani da wannan dama mu ci alhaji in daji zakar Jos mun na ɗaurin auren ɗansu Abdulbaki da aka yi a ranar Asabar yau kenan a tudun fere da ke Jos. da fatan Allah ya ba da zaman lafiya. Yanzu a madadin shi Ladan Ibrahim Ayawa da Solomon Abu da kuma injiniyan mu Patrick Mahmud Lalu ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka birnin Washington DC.